Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar To jama'a sakatare janar na majalisar dinkin duniya ya fitar da wata takardar bayani inda yake bayyana cewa yayi matukar kaduwa da yadda tashin hankali ke kara muni a Gaza da kuma kudancin Isra'ila. Ina kira ga Hamas da sauran mayakan Falastinawa da su kawo ƙarshen cilla rokoki da sauran takitaken da suke a tsawon kan iyaka. A cewar Anthony Guterres a jiya Asabar ya kara da cewa dole ita kuma Isra'ila ta kai zuciya nesa don kauce ma da dagulan lamarin. Guterres ya ci gaba da gargadin cewa muddin al'amarin ya ci gaba da ta'azzara rayukan jama'a da dama za su kasance cikin hadarin gaske wanda hakan zai kuma dada tsananta matsalar jin kai a yankin na Gaza karshen ta ma hakan zai kawo dusashewar goyen bayan hukumar Falastino a yankin. Shugaban China Xi Jinping ya fara ziyarar aiki a kasashen Afirka hudu daga jiya Asabar inda ya isa kasar Senegal. Ana kyautata zaton shi ziyarta ba hannu kan yarjejeniyar cinikayya ta bai daya da kasar ta Senegal wadda ke da tattalin arziki mai saurin habaka. Tuni dai kasar ta China ta shiga saka jari da bayar da basussuka da kuma shiga yarjejeniyoyi da kasashen Afirka don baza madahunta. Da kuma samu kaiwa ga albarkatun karkashin kasa na nahiyar ta Afirka da kuma kasuwannin Afirka masu muhimmanci ga tattalin arzikinta. Mr. Xi zai kuma ziyarci kasashen Rwanda da Mauritius da Afirka ta Kudu. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya mika hannun sulhu jiya Asabar ga turawan kasar sannan ya ce ba za a ƙara mamaye musu gonaki ba. A wani matakin da ya saba da salon jam'iyyarsa ta Zanu PF mai mulki wadda kan dauki turawan a matsayin baki tare kuma da kwace musu gonaki a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi kira ga turawan da su kada masa ƙuri'a a babban zaben kasar da za a yi ranar 30 ga watan Yuli. Yana kuma mai musu alƙawarin samar musu da ƙarin gonaki. Mnangagwa ya yi jawabin ne a taron da ɗan jam'iyyar su ta Zanu PF ke kira gangamin zawarcin farar fata wanda aka shirya da zummar samun ƙuri'un turawa waɗanda mutumin da Mnangagwa ɗin ya gada wato Robert Mugabe kan kira su matattun cikin su ne kaɗai ke da amfani. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce shugaban Rashar Vladimir Putin da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron sun yi magana ta wayar tarho jiya Asabar kan batun hada hannu wajen ayyukan jinkai a Syria kwana guda bayan da kasar ta Faransa ta tura magunguna na wajen tan 50. Kasar Faransa ta tura kayan magungunan ne bayan da kasar Rasha ta amince za ta taimaka da jigilar kayan agajin zuwa wuraren da ke hannun gwamnati a gabashin Guta wanda wuni bayan garin da mashku ne da ya kasance ƙarƙashin ikon yan tawaye har zuwa cikin watan Afrilu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ma sun tattauna kan yadda za a bullo ma matsalolin jin kai a Siriyar a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Rahoton hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da matsalar cutar kanjamau ya yi gargadin cewa akwai matukar matsala kan yadda ake daukar mataki game da cutar ta kanjamau a duniya baki daya. Rahoton ya ce har yanzu gabashi da kuma kudancin Afirka ne suka fi fama da cutar ta kanjamau inda kashi 53 cikin 100 na masu cutar kanjamau a duniya da kuma kashi 45 cikin 100 na sabon harbuwa duk a nan suke. Rahoton ya ce a shekara ta 2017 kawai ma mutane wajen 800 ne suka kamu da cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar, kuma mutane kimanin 380 ne suka mutu da cutar. A kasashen Mozambique da Afirka ta Kudu da Tanzania ne aka samu fiye da rabin sabbin kamuwa da kuma mutuwa sanadiyar cutar a bara. Gwamnatin kasar Afghanistan na kan nazarin ko ta sake shelar tsagaita wuta da Taliban a lokacin hutun sallah na gaba, a cewar wani mai magana da yawun shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a jiya Asabar. Ganin yadda mutanen Afghanistan da ma shugabannin addinai ke marmarin hakan, kuma ganin yadda abin ya yi a amfani a baya. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya.
Good morning class.
Good morning class.
How are you?
Muryoyi da kuka ji na ɗalibai ne daga makarantar firamare wani ƙauye da ake kira Waila a jihar Katsina. Za mu kawo muku rahoton ziyarar da wakilin sashen Hausa Zahraddin Sani Funtuwa ya kai makarantar. Yanzu za mu gazaya jihar Kaduna a gundumar Doka, inda hakiminta Alhaji Bala Muhammad Tijjani ke jinjina al'umar gundumar saboda yadda suka amsa kira suka rungumi ilimin zamani, musamman wajen ganin ɗiyansu mata ba a basu a baya ba. Alhaji Tijjani ya bayyana haka ne a hira da yi da wakilin sashen Hausa a yankin Iliyakure.
Hasali ma kusan in ce ina ganin mu ne kadai karamin hukumar da za ka gani nan kusa da take da makaranta guda gudan primary school wanda yake an ware ta musamman saboda yara mata, ba ta nisa daga inda muke anan. Idan ka tafi nan Ahmadu Bello Stadium za ka ga wani waɗansu makarantu haka a jere, a ciki akwai makarantar da aka ware ta domin musamman saboda yara mata. Kuma abin alfahari ko kuma abin ne zan ce ci gaba ne mu a gare mu shine kusan mutanen wannan gunduma na da karamin hukuma namu na Kaduna ta Arewa sun karbi maganan ilimi da muhimmanci kwarai matuƙa. Don kusan in ce abin da Bature yake cewa enrollment rate ɗinmu ya ɗara na dukkan sauran gurare da zaka tara. Kusan mu muna da abin da ake cewa a Hausance kusan kashi 99 na sanya yara makaranta a wannan gunduma ta. To kuma kusan wannan abin idan ka buɗa shi ka ƙara faɗaɗa shi a cikin ƙaramin hukumar namu gabaki ɗaya inda muke da gundumomi guda uku, kusan za ka ga cewa akwai kusan wani abu makamacin irin wannan ta fannin ilimantar da yara gabaki ɗaya wanda ya haɗa da ilimantar da yara mata su kankansu.
Kamar menene za ka ce ya kawo wannan cigaba?
Eto, abubuwa da dama sun kawo kokonci sun taimaka wajen kawo irin wannan cigaba. Na farko irin yanayin mutanen da suke cikin ita wannan karamin hukuma da ita gundumanta. Idan ka lura ka tsaya ka yi nazari ka lura da kyau irin mutanen da muke da su a cikin gundumanta mutane ne waɗanda yake kusan in ce mutane ne gugaggu wanda su ma kansu sun an samu ilimin bokon sosan gaske. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu akwai yanayi na gogewa shi kankan shi mu'amala na yau da kullum wanda ake yi na zamani wannan shi kankan shi da wayar ma mutanen gundumar da kuma karamin hukumar kai na fahimtar muhimmancin ilimi gabaki ɗaya musamman ma ilimin yara mata. To sannan kuma abu na uku kasancewan mukankanmu shugabannin al'umma ba mu yi kasa abubuwa ba mun dinga fita muna jawo hankulansu muna musu huduba da nasiha akan cewa su rungume ilimin yara mata su bashi muhimmanci kuma Allah cikin ikon sa yasa suka karbi wannan kira da muka musu suka amsa kiran kuma suka runguma abin suka yi abin da ya kamata ina ganin waɗannan su ne muhimman dalili ko kun ce abubuwan da suka taimaka ba zan ce su kaɗai bane ba da akwai sauran abubuwa ba amma dai waɗannan su ne da muhimman ne da zan iya fahimta cewa su ne suka kawo wannan ci gaba ko nasara da aka samu
akwai wasu yankuna nan kusa da kai watakila ko wasu iyaye da watakila suna bukatan ƙarin haske akan dalilin da yasa za su bar ƴaƴa mata su je makaranta ba lalle a cikin gundumar ka koko a jihar Kaduna ba wani irin kira ne kake da shi ga irin wayannan
lalle babu shakka abin da ka faɗa gaskiya ne a makotan mu gundumomin da ke makotaka da mu akwai irin waɗannan matsalolin wannan shine dalilin da yasa na kawo maka kiddiga na alƙalma na kwatanta misali da gunduma ta da sauran gundumomi da ke makotaka da mu inda hannu ke ga maka cewa idan ka dauki kiddiga da alƙaluman da suka nuna yawan yaran mu da suke zuwa makaranta ka kwatanta shi da na sauran gundumomin da ke makotaka da mu za ka cewa mun tsara su to wannan babu shakka haka yake to amma kuma hakan ba hujja ne bane cewa to dan mu riga mun gyara gidan mu sauran gurare kuma ba haka bane ba musamman ma ni kamar ni da nake nan cikin garin Kaduna inda yake nan ne tushe nan ne cibiya kusan dukkan wata gunduma da aka kirkira a cikin Kaduna ta kudu da Kaduna ta arewa daga kasa na aka kirkire ta kafin a kirkire wannan gundumomin nan ne uwa nan ne uba nan ne cibiya nan ne komai waɗanda suka rike wannan kujera da nake rike shi kafin ni in haukun kujerar nan kusan su ne iyayen al'umman Kaduna gabaki daya don haka har yanzu ina nan akan wannan kujera da turba abinda na gada ne kuma a nauyin yana na har yanzu har kuma kwanan gobe a kaina duk da yake an kirkira hakiman wasu an kirkira wasu gundumomi a cikin kasar Kaduna to kira na babban kira na a gare su shine su fahimci cewa duniya ta canza kuma hali yanzu irin tafiyan da ake yi babu wata kasa da za ta ci gaba sosai ka'in da na'in idan ba ta rungumi dukkan wani nau'i na ilimi ba musamman ma ilimin yara mata Bature mutum ya ce wai you educate a girl child or educate a woman and you're indirectly educating a nation bi ma'ana abinda wannan kalma take nufi shine idan ka ilmantar da ƴa mace tamfar kaman ka ilmantar da al'umma ne gabaki ɗaya domin ita ce take kula da yara da ƴaƴa ita take haihuwan yaran ta kula da su tun suna ƙanana har su girma su zama mutane da sauransu idan ta zanto ba ta da ilimi to ka ku ga ashe da akwai kyakkyawan yiwuwan cewa ƴaƴan nata ma ba za su taso masu ingantaccen ilimi ba amma idan har ta zanto tana da ilimi to da akwai kyakkyawan yiwuwan cewa ƴaƴanta ma za su taso yin nagartattu masu ilimi da kuma fahimtar menene duniya ke ciki ko a wannan ma kawai ka tsaya shi kankan shi ya ishe ka ishara ya ishe ka fahimci muhimmancin ilimin ƴa mace sannan ga ayyuka ko kunce sana'o'i daban-daban na zamani wanda yake yanzu rashin ilimin ƴa mace zai iya hana samun ci gaba da haɗin kai irin yadda ya kamata misali zan baka da dama wannan mukan ga mutanen mu sai su zo su ce wai su dalilin da yasa ba sa barin ƴaƴansu matansu suna zuwa asibitoci saboda mafi yawanci likitocin dun maza ne to idan muku bar ƴaƴanku mata sun tafi sun je sun yi karatun boko ba ko ku sun yi karatu sun samu ilimin ta za a yi su zama likitocin har da za su je su duba matan naku to ashe anan kaga kawai kafin ma in baka sauran misalai wanda yake ba za a iya lissafa su ba su da iyaka muhimmancin ilimin ƴa mace ya riga ya fito da kanshi ya kuma bayyana kanshi da kanshi
haka ita ma karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina tana alfahari da farin cikin ganin yadda jama'ar yankin suke amsa kiran saka ƴaƴansu makaranta sakataren ilmi a karamar hukumar Alhaji Mutari Magaji wanda ya bayyana ka hira da yayin wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa yake shekaru uku ko fi duk shekara karamar hukumar tana samun ƙarin yara da ke shiga makarantun firamare da farko yayi magana ne kan hali da ilmin firamare yake a wannan yanki
mu da yake a cikin muka tsoro a cikin muka tashi mun ga juyi-juyi kala-kala mun ga abubuwa kala-kala amma zahirin gaskiya yanzu an fi samun ingancin abubuwa fiye da da akan yi sai a rika nuna sai mai uwa a gindin murhu sannan ake yi mu abubuwan amma yanzu shancanta ake bi waye yake da bukata abun a je a yi mashi to kuma da aka fahimci cewa kuma ko ina na da bukata to haka nan ake watsawa kawai ko ina ana yi daga zuwan gwamnatin nan zuwa yanzu na sa a karamar hukumar huntu akwai wajen makarantu 20 da aka gyara kuma duk inda aka gyara zaka ga an saka musu abun zama da gyara duk inda aka samu zaka cewa an gyara shi kuma gyaran yana jawo hankalin iyayen yara da su kansu yara kaga suna kokari su yi maga su zo makaranta suna zama suna da sha'awa wanda sha'awa ta ja da su ma kansu malaman sun samu sha'awa na aikin koyo da koyarwa a koyo cikin zama suke tunda an yi kokari an ƙara malamai girma an hada ni shekara 3 gabaki daya an saki yanzu kuma ana kan hanyar sakin na wata shekara 3 an saki na 2015 da 16 a da 2013 da 14 da 15 yanzu kuma za a saki na 2016 17 da 18 saka ana cikin kan hanya ana yi kuma ana bada kayan aiki gurgurdan hali akai akai za a aika mana cewa a je ka ina dauko kayan aiki za mu je mu dauko kuma za ka ga shi
ya karin yara in ce irin yawan su a makarantun nan naku ne
a shekaran nan uku da suka wuce to duk shekara muna samun karin yawan yara kaman ba rawacin na samu na zo na tara akwai yara 10,000 da wani abu a aji da shekarar da ta wuce sai na samu 10,015 da wani abu lamba ta daro a yanzu kuma yadda muke ciki ina da wajen 10,017 da wani kuma ba a gama dauka ba da yake gwamnatin makarantu na gwamnati ne kuma musamman a kauyuka to duk sadda aka kawo gaskiya muna amsa ba mu cewa mun rihe dan kada a hushi a koma kuma sadda muke nema a hana mu
to wadannan hanyoyi kuke bi domin gwada kan iyaye domin sanya yaran su makaranta
ne muna bi muna amfani da SBMC muna ba mutane hakuri muna nuna musu muhimmancin karatun nan musamman na ilimi mata suna kokari suna turo yaran to duk sadda muka samu to muna cewa headmaster din su ansa su samu su yi musu bita na dan abin da suka rasa baya domin su zo su yi daidai da waɗanda suka riga su zuwa a ci gaba
idan muka koma baya a bayanin da kai mun kai maganar cewa ana kiran ku domin ba ku kayan aiki waɗanda za ku rarraba ma dalibai da kuma malamai to ta kuke rarraba waɗannan kayayyaki ganin cewa makarantun nan a yadda kai mun bayani suna da yawa akwai wani fifiko da kuke ba wasu makarantun koko ya dai abun yake
eh muka tsaya mu dubi yawan makaranta da yawan dalibanta da su ne muka rarraba kayan aiki mu duba misali makarantar da take da yara 500 ko 700 ba za ta yi daidai da aya ko sambo ba inda ke da yara 3,000 so aka boyan abun nan yawan yaran da yawan malaman shike samu ga cewa nan makarantar ga abin da ya kamata a bata nan ga yadda za a bata so in muka kasa sai ka alsahin ya zo mana daidai yawan abin da aka bamu mun raba shi daidai wadai dan Allah
ya zaka kwatanta mu sararo ingancin ilimi a lokutan baya idan aka da na yanzu
ai yanzu ai baka ma ai sai dai kai ayi magana amma ai bamban abun nan gwajin ai ba ma lokacin gwajin nashi domin yanzu kamar yadda Allah ya taimake mu wani tsari da yazo wanda ake ce mu Jolly Phonics ya shigo an yi an zaunar da malamai an koya musu yanzu abun in ka je makarantu kaga yadda ake koyarwa musamman kananan azuzuwa abun sai ya baka sha'awa sai kaga cewa kai da ka zo ziyara ma kaman kada ka tafi ka tsaya kai ma'aikatun da kai
wato kana so ka ce mani malamai su ma suna samun horo kenan
sun samu horo kuma sun am horon ya sun amshi horon kuma su kansu sun ji dadin horon sun yi sha'awar shi
ba wai amfani da shi
suna amfani da shi ba wai dan kudin da za a ba su ba su ga wani lokacin ma haida muka kewaya suna tsammanin kamar cewa wannan abun kadai aka ce a koye su muka ce a'a sai lokacin da aka zo da darasin Hausa ko na Turanci shine aka ce a koye da wannan su yi hakuri su bi a hankali domin kowa dan samu amma tsakani ga Allah wannan karan abu sai dai godiya godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da ita gwamnatin musamman shi gwamna Allah ya sani a cikin zuciyar shi ba mu dai buda muka gani ba amma da yawa dan Adam ya ce labarin zuciya a tambayi huska so daga cikin abubuwan da yake yi na aikace aikace zaka tarar da cewa har a cikin zuciyar shi abin da yake nihi alheri ga al'umma ji haka tsana yana bakin kokarin shi yana yi yana ta dorawa so zaka wani yazo yanzu ya ce wai a auna da abubuwan da aka yi baya lokacin awo bai ba kamar da nake cewa nan inda muke zaune da kai in yaro dan shekara 3 yazo ya kashi ba za mu mamaki ba amma dan shekara 8 ko dan shekara 6 in ya kashi dan gon abun mamaki ne dole ya bata rai a yi mafada
har yanzu dai muna jihar Katsinan inda har yanzu Zaraddini din zai mana jagora zuwa ziyarar da ya kai a makarantar primary ta Waila
masu sauraro gani a wata makarantar primary mai suna Waila Primary School dake a kauyen Waila a karamar hukumar Kaita malam koya sunanka
Abdulrashid Muhammad Yandaki
kai ne shugaban wannan makaranta wato headmaster
ni ne headmaster na wannan wuri
koya zaka yi min bayanin wannan makaranta tun kafar
wannan makaranta dama akwai ta ana ce mata ECCD Waila mutanen community suka haɗu suka dan gina ta daga can cikin lungu muna godiya Allah ya saka da alkhairi aka zo aka yi mana one in block din da san kana kallo under UVE project aka yi mu kwara da yanzu kuma aka zo aka kara mun wani kuma guda biyu kenan
ace can take a Lungu ko ya yanayin ta yake a
inda azo su aji ta a masallaci ma muke mu
misali inda ake sallah
ake sallah nan muke dan squatin da yaran mu muna karatu
to karatu maganar cigaba wani irin cigaba aka samu a ita wannan makaranta
cigaban da zamu lokacin da aka bude ta na yara 45 ne 22 mata 23 maza amma yanzu maganar da muke da kai makarantar na kwata-kwata shekara ta 3 amma yanzu muna da yara 500 har da 30
to yaya yanayin azuzuwa yake a halin yanzu
a azuzuwa alhamdulillah da sun da kana kallo komai sabo
kai magana ga wani gini can to ko zamu je can in ga yadda abun yake
good morning class How are you?
We are very well, thank you, sir. We are happy, sir.
To gan a chicken aji. Daliba, yaya sunanki?
Halima Tafiya.
Nan aji na wane?
Aji oku.
Wadana darusa aki kwe amaku?
Ana kwe amaku. Mas da turanki.
Daga chicken suwane epi brigeki?
Deka.
Gan kika gama makaranta? Me kike so ki zama?
Eh malama, malama.
Domin me?
Koyon mata, koyon ma yara.
Menene sunanka?
Fara dan.
Wannan wani aji ne? Da can kuna da kujeru kuwa?
A'a.
Sannan me kuke zama?
Kasa.
Yanzu kuna zaune akan kujeru da tebura. Ya kuke ji yanzu?
Da yake Allah.
Kuma menene sunanka?
Ajara Adam.
Da wani darasi da wani darasi ake koya muku?
Math, English, Turanci, Arabic.
To, gani kuma tare da malamin da yake koyarwa a wannan makaranta?
Sunana Abubakar Sani Dankaba. Nan aji uku ne A, 3A. Da darasin Lagos Larabci ce wa dinin Islamiyya.
To, malami ya kake ganin yanayin koyar da yara a wannan makaranta?
Alhamdulillah suna kokarin gane harshe na Larabci. Ya muna koyarwa cikin jin daɗi. Ɗalibanmu sun rage mu cunkoson su da suna cunkushe. Yanzu kuma mun samu karamcin cunkoso ba cunkoso ko ina malami ya shiga inda yake so yayi darasin shi kuma ya gyara cikin lokaci guda kuma ya rasu kan shiga
ta bangaren kayan aiki misali littafi da su abubuwan rubutu wani bayani zaka yi mu
alhamdulillah gurgudo su ma akwai littattafai eh alhamdulillah su ma akwai gurgudo
eh
allima alhamdulillah muna da wadataccen alliga
bangaren haƙoƙi wato in ce irin biyan albashi kuna samu akan karo kuwa
alhamdulillah gaskiya hakokin mu muna samu hakokin mu akan kai inda dai promotion dai yanzu kusan kowa an yi mishi tarin girma ba yanzu kuma yali agreement shi ma an ba kowa wannan kuma sannan albashin mu yana zuwa akan kai
insha Allah
wannan watan ba amma kowa yanzu ni kusan dai bani bin kodai yanzu
din sarufin tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Nigeria
Daya daga cikin matsaloli da ke hana ruwa gudu ta fuskar ilimi a kasashe masu tasowa har da batun talauci wanda ke sa wasu yara zuwa makaranta don yunwa kamar yadda wata kila ba za ku kasa jiba cikin shirye-shirye da muka gabatar kun ji rahotanni kan shirin ciyarwa tsakanin gwamnatocin tarayyar Najeriya jihohi da wata kila kananan hukumomi rahoto da muka samu yanzu haka daga jihar Kebbi na nuni da cewa shirin ya kai karamar hukumar Jega inda mahukunta suka yi taro domin ƙara ilmantar da jama'a kan shirin kamar yadda wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana
da yake jawabi a wajen taron sakataren ilimi na karamar hukumar mulki Malam Abdullahi Halidu Jiga ya nuna godiyarsa ga gwamnatin jihar Kebbi saboda shirin da jihar ta bullo da shi ya kuma bayyana irin alfanu da ke tattare da shirin kamar haka
federal government ta yi wannan domin taimakawa ga ilimin primary school na ciyar da primary 1 ma'ana aji 1 da aji 2 da aji 3 gwamnatin wannan jihar Kebbi ta zabi wannan ciyarwa saboda yara za su samu ƙarin lafiya wani lokaci idan yaro yazo za ga yaro na amai saboda babu abinci ga wasu mutane amma in ga ciyarwa ababe za su kyawo yara za su samu ƙari gane karatu domin in babu abinci karatu zai yi abu ne mai ya ciyarwa na taimakawa ga yara su wata su je makaranta don idan yaro ya san cewa akwai abinci a makaranta duk da yake shi na gurin ya je makaranta don yara sun je makaranta ba su komawa gida sai an tashi kun ga kenan cewa a je gida a dawo ba ta so ba wannan ciyarwa na taimakawa wajen aikin gona domin ana so a kowane gari a yi amfani da irin abin da suke nomawa kamar tumatur da alayyahu tattasai da kuma sauransu ba ka dauko ta tasiri daga wani gari zuwa wani ana so garin nan dai ka sai shi kuma an ce maka kenan mata za su samu aikin yi wajen dafa abinci ina shaida muku kowanne ya tashi tsaye wajen ganin ya gabatar da abin da aka dora masa na cerewa domin Ministry of Education tare da SUPEP sun shirya team wanda zai zagaye ba an ba abu haka ba wannan team ya kunshi Ministry of Education team din za a sa su yi zagaye da SUPEP da Ministry of Agri da Health da Budget da Information da Women Affairs da kuma Commerce kuma saboda wannan aikin ya gudana an shaida ma kowane chairman na local government ya bada taimako kamar haka so bayar da kwanan abinci ga yara so bayar da uniform ga masu dafawa so bayar da abin dafawa abinci ma'ana me yake kenan ya tuka ne ko ku san cewa wannan program na local government ne za a ciyar da yaro akan naira 70 kuma za a biya ku a account a kowane wata
shi ma da yake jawabi wajen taron Alhaji Ismaila Umar wakilin shugaban karamar hukumar mulki ta Jiga shi ma ga abin da yake cewa
wannan rana ce ta farin ciki a gare mu baki daya da yake Allah ya gwada mu da lokacin da zuwa cikin da yar kamar yadda kamata duk wanda ya sani shekara 50 da sun ka wuce an ciyar da mu a primary school kuma kyauta an ba mu abinci an ba mu madara an ba mu alkama duk wanda ya shekara 50 da sun kuce sun san haka don haka muna kira ga mai girma gwamnati da shi ainihin shugaban kasa Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri sannan magana ta biyu ina son jawo hankalin su waɗannan masu ciyarwa da don Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ciyar da ɗayan nan namu da jikokin mu kamar yadda an ka ce domin wannan program ina ganin somawa ne idan Allah ya sa an ci gaba an samu nasara akai za a ci gaba za a ƙarfi da kamun madara ko sabuwar garin mu saboda haka shi a primary school shi a tushe cha grassroots na education in babu primary school gaskiya an ce aikar zuwa primary school kamar da ake halin yanzu abin ba ci gaba gaskiya amma wannan abin da aka kawo muna fatan Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri magana ta biyu lokutan da an kasance ciyarwa ba sani ba ciyar guda ne ko biyu ba sani
breakfast
breakfast ina ci guda ne amma Allah ai shi kamar da ya kamata ki tsoron Allah sannan kuma jigilowa gamban kamar da aka bukata insha Allah za mu ba da abubuwan da aka ci kamar su tukane da sauransu insha Allah za mu ba su
su ma waɗanda suka halarci taron ba a basu a baya ba wajen bayyana farin cikin su game da shirin na farko ga
sunana Alai Musa Fari Maimai shugaban majalisar malamai na Reshe Magaji wannan taro dai gaskiya mu mai farin ciki da wannan al'amari na alkhairin da an ka nuna za a gudanar suwa ga waɗannan dalibai gaskiya wannan shiri wanda an ka shirya suwa mai farin ciki kuma muna godiya sannan kuma insha Allah rabbi nan je gare in Allah so ya yarda za a yi kokarin hakewar amana da kuma alƙawalin da an ka faɗi insha Allah duk abin da bai saba ma shari'a ba za a yi shi nan in Allah
sunana Sanusin Daudu Jega a Dangaladi mai harcin na Jega an gaice mu nan game da sha'anin ciyarwa ga ƴaƴanmu ko jikokin mu to alhamdulillah da farko mu da muka ji wannan bayani aka kuma samu cikin waɗanda za su ciyarwa mun yi farin ciki kuma mun jinjina ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha matuƙa muna roƙon Allah subhanahu wataala shi dore wannan gwamnati akan nasara Allah shi dora ta akan nasara ta jiha da ta tarayya Allah shi ba shugaban mu lafiya shugaban Muhammadu Buhari hakikanin gaskiya mun yi godiya farin ciki kwarai da gaske musamman idan an fara musamman da aka ba mu dama a ce mu da kanmu za mu cire wa mun ba hidi masa ko wani daban shi ce ba in Allah ya so za mu yi ko mu ci riba ko kan mu ci riba za mu yi bilaki kuma za mu gurgurdan abinda Allah ya ba mu muna fata Allah shi taimake mu shi taimake wannan gwamnati ta jihar tarayya
Maryam Atto Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
masu aro da wannan Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamu na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri.